sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar 18 ga watan Satumba na shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarar Phil Hashim Gumel. Shugaban Amurka Joe Biden ya sake gargadin shugaban Rasha Vladimir Putin game da amfani da makaman kare dangi a Ukraine. A wata hira da gidan talabijin na CBS News da aka shirya watsawa a daren yau Lahadi, shugaban ya nanata kalamar kar a yi har sau uku. Ya kara da cewa salon yakin zai sauya irin wanda ba a sake gani ba tun yakin duniya na biyu. Biden ya ki yin tsokaci musamman kan martanin Amurka idan Rasha za ta yi amfani da makamai masu guba ko makaman nukiliya a Ukraine. Ya kara da cewa suna ci gaba da zama saniyar ware, kuma ya danganta girman abin da za su yi shine zai iya tantance irin martanin da zai faru. Wannan ba shine gargadin farko da Biden ya yi wa Putin ba, bayan ganawa da tarayyar Turai da abokan ji sabon da kawayen NATO a watan Maris. Biden ya ce NATO za ta mayar da martani da ya kamata idan aka yi amfani da kowane irin makamin kare dangi a Ukraine. Hukumar lafiya ta duniya tana kara fadakarwa game da wani bala'i na biyu sakamakon mummunan ambaliyar ruwa da aka yi a Pakistan a wannan bazarar, yayin da likitoci da ma'aikatan lafiya ke fafatawa da annobar da ambaliyar ruwa ta haifar da sauran cututtuka. Ambaliyar ruwa ta fara ja da baya a lardunan da aka fi fama da matsalar, amma da yawa daga cikin waɗanda suka rasa matsugunansu yanzu haka suna zaune a tantuna da sansanonin wucin gadi, kuma suna fuskantar barazanar rashin lafiya da suka hada da cututtukan zazzabin dengue da na cizon sauro da ke karuwa. Ruwan da ya tsaya ciki ya zama matsugunin sauro. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗa a cikin wata sanarwa a jiya Asabar cewa ya damu matuƙa game da guguwar cututtuka da mace-mace bayan samun ambaliyar ruwan. Shugaban na WHO ya kuma ce kusan cibiyoyin kiwon lafiya 2000 sun lalace gaba ɗaya, ko kuma yawancinsu sun lalace a Pakistan. Ya kuma buƙaci masu hannu da shuni da su ci gaba da ba da agajin gaggawa domin a ceci rayuka da dama. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zanga-zanga ta barke a yammacin ƙasar Iran a ranar Asabar a wajen jana'izar wata budurwa da ta mutu bayan da 'yan sandan gyara tarbiyya suka tsare ta kan ƙa'idojin saka hijabi, yayin da jami'an tsaro suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar. Ranar Juma'a a wani asibiti a Tehran, babban birnin ƙasar, hotunan bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna masu zanga-zangar suna ta rera taken nuna adawa da gwamnati bayan da suka taru a garin Sakiz, mahaifar Mahsa Amini, daga garuruwan da ke kusa da lardin Kurdistan na Iran, a yayin da suke jimamin mutuwar matashiyar mai shekaru 22 da ta mutu. Masu zanga-zangar na tabbatar cewa mutuwa ga mai kama karya, wanda hakan ke nufin jagoran juyin juya halin musulunci Ayatollah Al-Khamenei, yayin da 'yan sanda suka harba barkonan tsohuwa. Aƙalla mutum ɗaya ne aka nuna rauni a kansa a wani faifin bidiyo inda aka ji wani yana cewa harbi ne ya haddasa shi. Kamfanin dillancin labaran Reuters bai iya tantance bidiyon ba. A 'yan watanni da suka gabata, masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun buƙaci mata da su cire mayafi a bainar jama'a, lamarin da zai sa a kama su da laifin ƙin bin ƙa'idojin addinin musulunci a daidai lokacin da masu tsaurin ra'ayi na ƙasar ke yaƙi da rashin ɗa'a. Jiya Asabar, Yarima William da Harry sun yi taka tsantsan da kowane ɓangaren akwatin gawar kakarsu, sarauniya Elizabeth ta biyu. 'Ya'yan sarauta sun koyar da kansu, yayin da jerin mutane masu zuwa gaisuwar makoki ke ta wucewa ta gaban gawar margayiyar. 'Ya'yan sarki Charles guda biyu, waɗanda suke sanye da kakin soja, sun tsaya shiru ne a wani shiri na tsawon mintuna 15.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Har ila yau muna kan maudu'in matsalolin matasa daga kasar Kamaru, inda matashi mai fada a ji a gwamnatin da ke mulki Ismail Muhammad yake jawabi akan matakin da gwamnati take dauka na kyautatawa matasa. Ismail, bismillah.
Ma wannan ba hujoji bane wanda zai sa matasa gwamnati ta gaza akan wato ayyukanta na yau da kullum wanda yake huruminta ne na kawo matasa agaji, saboda gwamnati tun asali ta dauki wato matsalar matasa kamar wato abu ne da manci, wanda kodoshi take kokarin ganin cewa an kubutar da matasa daga cikin wannan matsaloli da suke ciki, musamman na rashin aikin yi. Saboda kada mu manta cewa lokacin da matasa suka tsinci kansu a cikin hali na kakayi-kayi, za su iya kasancewa matsala ga ƙasa, sannan kuma matsalan kuma su za su sake cutuwa. Shi sa in matasa kuma suka cutu kaya babu ƙasa, saboda matasa su ne ƙasan gobe da sauransu.
Amma in ka kula gwamnatin ƙasar Kamaru, akwai abin da ta yi wa matasa, musamman waligele ko 'yan siyasa ko ta ɓangaren gwamnati. Ta ware waɗansu ɓangarori daban-daban da ta dinga tallafa muku da kuɗaɗe idan har kana da waɗansu abubuwa da kake so ka ƙirƙiro a ƙasar Kamaru. Ba ga cewar kamar abin ya yi ƙaranci ba ne a tsaya tsakaninku ‘yan adawa, ba san yin waɗannan abubuwan da ake muku ba?
Eto, tambayan ka yana ba ni damar baiwa Ali Danash amsa akan tambayan da ya ce matasa suna gama aikin yi, ba ba su sana'a, shi dai wato su ƙirƙiro sana'a su da kansu. Wato daga cikin wato tsarin da gwamnati ta samu na magance wato rashin aikin yin matasa, duk da cewa ci gaban tattalin arzikin ta bai ba ta damar gina kamfanoni da ya samu wa matasa aiki, shi aka asasa wato tsarin wato sana'ar dogaro da kai a madadin wato mafita ga matsalar rashin aikin yin matasa. Ba a nan kuma gwamnati ta tsaya ba, shi gwamnati ta tanadar da wato wayansu yunkure-yunkure na baiwa matasa tallafi. In ka dauka ministar wato matasa, akwai wato tsarin da yake baiwa matasa tallafi wanda ya tashi daga ₦1 zuwa ₦25,000. Wadda in kana da wani project da kake da shi na samarwa kanka sana'a, sana'a karkashin wannan baiwa wayansu matasa sana'a, gwamnati za ta iya baka bashi wanda ya dauka kamar da nace ₦1 zuwa ₦25,000. A cikin wannan bashin ₦1.5 kyauta ne, sauran zaka biya daga ₦1 zuwa ₦10,000 babu kudin ruwa. Daga ₦10,000 zuwa ₦25,000 ne zaka biya kusan kashi 6% na kudin ruwa da sauransu. To kaga wannan ma wani agaji ne da ake baiwa matasa, saboda su dauki wannan hanya na sana'an dogaro da kai da sauransu. Wannan a ministan matasa ne. In ka je ministan noma, akwai har ila yau irin wannan tsarin da shi ma yake baiwa matasa da suke wato yunkurin yin sana'an noma da sauransu. Sa'annan kuma gwamnati na kaiwa zuwa ga abaka ƙasa, abaka fili, saboda kasan samun ƙasa ga matasa matsala ne, musamman wannan lokaci. A samar ma guri da za ka yi noma, sannan abaka tallafi na kuɗi, sannan abaka kulawa da zai taimaka maka daga yin noma har zuwa girba da kuma sayarwa da sauransu. To kaga dukkan wannan agaji ne da gwamnati take bayarwa. Ba a nan kuma ya tsaya ba, akwai ministoci da yawa, har da ministan sport ma, akwai agajin da ake baiwa matasa na ƙirƙiro wato kayayyakin sport kamar su balon da sauransu, da su raga da sauransu, da su mayo da sauransu. Akwai projen PIFMA da yau nan mun ga matasa da yawa da suke yin abin a zo a gani a ƙarƙashin wannan agajin da abin. Amma shi dai a ƙarshe ina son ce wannan bai isa ba. Shi sa a kodayaushe gwamnati take ci gaba da ƙara taman da take bawa matasa ta wannan fanni, na ganin cewa an kai ga matsayin da wato matasa za su dogaru da kansu ba tare da sun fuskanci matsalar rashin aiki ba. Amma akwai tafiyar na da tsayi, shi sa gwamnati take ci gaba da.
To Usman Mahmud, wannan magana ba ko ku ne ɗan jam'iyyar masu mulkin ƙasar Kamaru bane kawai abin ya talaka kanku ba, domin duk banji matasa sun taso da wannan maganganun ba, gashi ka ce ana ba da tallafi da sauransu, an bude bangalori, ba ko ku ne kawai kuke shan wannan roman ba?
Eto, abu ne da in aka ce za ba wa kusan projen lokacin da aka asasa shi, an shi da nufin cewa za ta taimaka wa a matasa 500,000 za ba su tallafi na kuɗi, matasa 1,500,000 za taimaka musu gurin horar da su sana'a da sauransu. To kaga aka ce kawai abu ne da ya saura a tsakankanin mu kawai mu 'yan jam'iyya, ai mu kanmu ba mu kai 2,000,000 da 'yan kai ba to
abubuwan da take
muna magana ne akan matasa adadin matasa sannan kuma an aka ce matasa wanda ake kula da su an dauka ne daga shekara 17 zuwa 35 da sauran su to kaga su ne wanda ministan matasa yake kula da su da sauran su to bayan hakan nan kuma akwai matsalar da wato matasa suna fuskantar matsala amma ta wani fanni su kansu wato suna kasancewa asalin matsalar su da sauran su saboda matasa dewa ba su waiwayawa ta inda za su iya samu agaji na fita halin da suke ci na rashin aiki zaka duba garin ciwon ko a fannin yanar gizo ne matasa ba sa zuwa neman labaru wanda zai taimaka musu gina rayuwarsu su kafi samun su a fannin inda ake samun abubuwa na batsa ko kuma abubuwa na rashin amfani da sauran su hakan nan kuma ma kafin sadar da labarai kamar su talabijin su radio ba za ta samu matasa suna zuwa sauraron labaru ba da sauran su sannan kuma a nan gwamnati take yada ire-iren waɗannan abubuwa da sauran su akwai wani abin da ya shafe ni kaina lokacin da gwamnati ta kasasa wani project na pajeri a shekara ta 2006 akai wannan a talabijin na saurari wannan lokacin da naje ofishin gwamnati samu karin bayani kan wannan program saboda program yana bayani akan tallafin da ake baiwa matasa da sauran su da nazo ita wanda take aiki a guri ita kanta ta yi mamaki cewa aina na samu labarin din ita kanta wato document din bai so gare ta ba daga Yaounde ta yi mamaki tace matasa ni ne farkon matashi da nazo wannan kuma wannan haka ne saboda a talabijin naji asiya TV da sauransu amma matasa ba su sauraron labaru ta inda za su iya samun bayanai da zai taimaka musu a rayuwarsu da sauransu to ya kamata matasa su ma su ringa waiwayawa ta wannan fanni saboda ba a yanar ba gurin nishadi zaka samu abin da zai magance matsalar da kake fuskanta yau da kullum ba
to malamu saurari Asma'ila Muhammad dan siyasa kuma matashi a kasar Kamaru yanzu kuma zamu je bangaren Alhaji Abubakar Adamu wanda yake mai fashin baki ne Alhaji Abubakar Adamu gashi kaji bayanin kowa da kowa shin akwai bangaren mata irin kalubalen da suke fuskanta matasa ma sun faɗi nasu sannan dan adawa shi ma ya faɗi nashi shi ma wanda yake ta bangaren jam'iyya mai mulkin kasar Kamaru LDPC ta shugaba Paul Biya ya faɗi irin hobbasan da suke yi kai a matsayinka na mai fashin baki me zaka faɗa akan waɗannan abubuwan ko shawarwari da zaka ba ta bangarori daban-daban
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
farko kowa yayi bayani daidai da fahimtar sa to alhamdulillah duk inda al'umma suke ba al'umma ba ta zama al'umma sai da shugaba to kuma Allah ya kawo mu wani juyin juya hali wanda dukan mu a baya muna da shugabanni ne na sarakuna to sai muka samu kanmu kuma a matsayin yanzu muna da shugabanni na siyasa to ita kuma siyasa ba ana yin ta bane karazube a'a kafin mutun ya samu ya rike madafan iko akwai abin da ake kira ma'ana campaign to shi campaign din nan menene mutun yake yi a'a shine zai bayyana muku ra'ayin shi akan abin da yake ganin gayi can haƙin ku ne kila ku ba ku da hanyar da za ku kwato shi amma to shi yana ganin yana da wani dama a wurin shi zai je ya amsa muku to sai ya zo ya bayyana muku ra'ayin shi misali zai zo ya ce muku ana fama da karancin makarantu ni kuma zan kokari zan magance wannan matsalan ko ku ana fama da matsalar ruwan sha ko ana fama da wutar lantarki ko matsalan aikin yi da sauransu to wannan dama akan haka aka gina siyasa dan siyasa ba sai ya hau bane zai ce muku kaza za a yi a'a kafin ya hau saboda ba ku za ku bi shi ba shi zai zo ya neme ku to zai zo muku da kokon bara ne ga abin da kuke so ni ma kuma ga abin da nike so ku kani insha Allah
kamar su aljana kenan
to su ma suna ciki tunda duka yan siyasan ne to amma menene irin wannan madafin ikon na masu a fada a ji su ba su riga sun kama ba tukunna kamar wanda zai kama misali daga mayor ko in ce ma tun daga council councilor har ya zuwa deputy da sauransu kaga mutane ne masu wakiltar jama'a mana abu ne wanda mutane miliyan 2 ko miliyan 1 suke so sai muka ce to mu mun yadda awwal garba shi kadai ne ke da ido a yanda zai je ya anso mana wannan abin sai muka tura shi to a wakilcin na yanzu sai ya zamana ana samun matsaloli ana matsalin da ya tafi sai ya samu cewa kawai amfanin kansa shine a gaba ba amfanin al'umma ba kaga ko mu da muka tura ka soyayyen kanmu ne yasa muka zabe ka muka ce kai ka je a madadin mu saboda ka je abin da ya gagare mu cikin yardan Allah ka zo mana da shi to sai yanzu kaga abin ya zama an koma bambadanci da tumasanci dan siyasa sai ya kawo kyautan kudi ya bayar kaga kamar wannan wurin masana'antu to kaga duk wani dan siyasa Allah na bashi dama karkashin kujeran da yake kai tunda ba kudin shi bane ba na baban shi bane ba na gidansu bane kudi ne na al'umma to yanzu sai kasance a wannan abin yayi rauni sosai ga yan siyasa mu, tunda ana cire wasu kudade kaman misali mu ce yan majalisu
na tallafi,
yawa kaman irin wani kudi da ake cire musu constituency allowance, wanda duk wani dan majalisa ana cire musu a irin karken shekara, kudade ne masu nauyi ake ba su, kuma wannan kudin ba nashi bane, ana ba shi dama ne koma mazaban shi buɗe office, mutanen da suka zabo shi kowa ya zo da korafi akan abin da suke so, to amma bai isa yayi duka ba, saboda kalmar duka zati ne na Allah, sai ya duba abin da abu guda goma, sai a duba guda uku ko biyar da suka fi muhimmanci ga al'umma sai a yi, to a yanzu a wannan da yawa, to gaskiya ƴan siyasa an rasa wannan al'amari,
to amma ta bangaren kuma magidanta waɗanda suke barin ƴaƴa nauyin su akan mata, musamman marayu wanda ake barwa mata, mace za ta iya shiga wani hali na kakanikan yi, wani shawara za ka bayar ta wannan bangaren?
Eto, kaga an samu yanayi a kai a wani yanayi wanda yake kowa ya sani wurin tarbiyya na farko ga yaro, wanda ko duniya ta sha'awan shi a ce kai wannan nagari ne ana son shi shine a gida ne, saboda idan mutum bai samu tarbiyya a gida ba, to koda kayan ka kanshi ma ka saka littafi ba zai wannan tarbiyyan ba zai zauna ba, a gida ne kuma wanda za ta fara ba da tarbiyyan nan ita ce uwa, saboda kafin uwa uba ya san matsalan yaro kwaya ɗaya, uwa sai ta san guda goma, saboda ta fi baban zama tare da shi, wani abin in bata gaya ma baban ba daga nan har ila yawmal qiyamati ma ba zai taba sani ba game da yaron, to saboda haka dole sai an samu wannan, sa'annan kuma a samu a kai yaro wurin da zai yi karatu, kuma a saka ido akan su wane ne abokan shi,
to su wane za su taimaka domin a ji karatu, din da karatu ya zamto maganan kuɗi ne da sauransu, iyaye sun mutu, waɗansu kuma sun bar auren, magan mace tana iya shiga cikin halin kakanikan yi ba?
To misalin da zan baka, ai kamar mu dukanmu nan da muke magana musulmai ne, addininmu ya tanadar da cewa ma mamaci in ana bin shi bashi ma ƴan uwan shi ba su da shi kafin a kai ga marayu, to gwamnati ma ta biya mushi wannan bashin, ya zama dole akan gwamnati, to saboda haka marayun ma ba ma marayun ba, shi kanshi yana rayuwa ma ya gajiya, ya zama wajibi ne akan gwamnati ta taimake shi, ba wai bashi da rai ba, a'a yana rayuwa, menene za a taimake shi, ba zai zo gida ne ya rike kirji ya zauna ya ce a bai samu abun yi ba, a'a gwamnati saboda tana da asusun banza a diba a bashi kuɗi, ba haka bane, za a duba a ga eh sana'an shi ya kai ya komo, watakila a iyalan shi da hidiman shi ya dace a ce yana da sana'an da jarin shi ya kai 100,000, sai aka samu to jarin shi duka 1,500 ne ko 2,000 lemu yake kasa a bakin hanya ko ayaba, to dole gwamnati ne za ta duba yaya za a yi abin ka samu shi wannan harkan har jarin shi kai karkashin naira 100,000, ana da salo, gwamnati na da salo daban-daban, ba wai in ta ga dama za ta baka kyauta, tana iya ce maka ma ka je ka rubuta takarda ka cika form za a baka bashi, ba lalle ta ga ma kyauta bane, amma in ka je ka rubuta ka cika bashin ka ansa, amma kai menene wannan dalilin, saboda halin mu sai Allah, wani yana da jalin 1,500 randa ya samu 100,000 a hannun shi, a ranan ba zai bacci ba a gidan shi sai an kwaso kaji,
na ga fa kana magana ne yara, mu muna magana sai fa,
eh a misali ne,
an
kwaso kaji, an kwaso naman shanu, kifi daban, wannan 100,000 a sati zai yi bikin ta cinye, to kaga ana so ai gaba kuma an koma baya, to saboda haka sai gwamnati sai ta bullo da hikiman cewa bashi za a bashi, to kaga duk mai tunani da hankali wanda koda baka tsoron idan mutum kana tsoron Allah ka san bashi shine karkat wanda Allah da kanshi ya ce la tasubanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaum inda rabbihim yarzuqun, kar ku zatta wanda suka mutu a wajen yaki ko shahidai mutattu ne, a rayayyu ne a wajen ubangiji ana adarta su, to annabi ya ce wanda ya mutu da bashi koda shahidi ne a daure yake daga nan har ila yawmal qiyamati, babu yadda za a kwance shi da wannan bashin sai bayan da za a kwance shi da wannan sarkan sai an biya bashi, to kaga din mai hankali an bashi bashi ba abin da zai ta sa a gaba ya cinye bane, abu ne yaya za a yi nima an amfana mai bashin nan in maida mishi da abin shi,
koda na gwamnati ne
ai ba nashi bane, kuma ba shi kadai bane gwamnatin, saboda ai gwamnati ba mutum daya bane, al'umma ne,
na'am,
yanzu
to ka san lokaci na
al'umma ne, to saboda haka dole kaga sai a mishi wannan hikiman, kaga daga nan zai dinga kokari, za a yi jalin ya na 1,500 za a ya koma 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 har in kai wannan 100,000 nima an maida musu da abin su, to saboda haka kaga dole irin wa'annan hanyoyin ya dace, gwamnati tana da su ba ta da su ba, to amma ta kara fito da wasu a fadada kuma yanda za a taimaki al'umma domin dan al'umma ake yin gwamnati, in babu al'umma babu gwamnati.
To madalla Alhaji Abubakar, mun gode ko. Maskalo Salamu, mun gode da wannan zaman da kai kuna kallon wannan shiri mai tare albarka na zauren VOA, amma wannan karan a kasar Kamaru ne wanda ni Muhammad Awul Gaba na gabatar. Sannan kuma ina mai godiya musamman ga duk bakin da muka gayyata a wannan zaure mai tare albarka. Akwai Alhaji Ali Danash, dan siyasa a jam'iyyar SDF ta Nijon Burundi, wanda yake su bangaren yan adawa ne. Sai kuma Alhaji Abubakar Adamu, mai fashin baki, kai ma mun gode maka, Allah ya saka da alkhairi. Ismaila Muhammad, dan jam'iyyar LDPC mai mijin kasar Kamaru ta shugaba Paul Biya, wani sau kwasi sama da shekaru 40 suna jan zanensu a kasar Kamaru. Sai kuma Baba Yaro, shugaban matasa na kasar Kamaru, wanda yake yafan irin abubuwan da suke fuskanta, kuma muna fata za a magance waɗannan matsalolin. Akwai Abubakar Hassan magidanci, wanda shi ma yayi bayani filla-filla kan matsalolin da ake fuskanta, musamman kan yanda shi ma yake fuskantar matsalolin, kuma yana fata za a yi kokari a samu ko a samu waraka a wannan bangaren. Akwai Fatima Hassan, matashiya mai ƴaƴa malayu guda hudu, da kuma wanda take da shi guda ɗaya, duk dai ya ta shiga cikin wani hali, amma tana neman ba ma so ta bar magana aure, ko in Allah ya kawo wani miji ta yi samu ta yi auren wanda kila za ta iya dacewa, kuma ta ba da irin matsalolin da suke fuskanta musamman ta bangaren mata. Sai kuma Fatima Hassan, yar jarida a kasar Kamaru, wanda kila ta faɗi irin abubuwan da suke ganowa musamman a irin inda suke tafiya wajen gudanar da ayyukansu gida zuwa gida. Sai kuma maimunatun Sa'adu, ita ma ta ba da shawarwarin wanda yake sun dace da irin tafiyan da ake a wannan zamani, wanda yake ana cikin wani ni yasu wanda jama'a suke ciki musamman matasa, kuma ta bangaren mata. Sai dai wanda suka dan shamiya su kan ba a maganar su ma a cikin irin wannan matsaloli. Ko ina komai godiya ta musamman ga injiniyan wannan shiri, wanda yake shine ya zauna akan kamera, kuma shine yake hada duk wani abubuwan da yake faruwa a wannan shiri. Mai albarka na zauren VOA shine Malam Muhammad Nasir. Allah ya saka kare, Allah kara kwarin gwiwa na tafiyar da wannan aiki da ake yi a wannan dandali. Nagode. Ni Muhammad Awul Gaba ce da ku. Mu zama lafiya, sai kuma wani jikon idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
A nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri da ya zo muku daga ƙasar Kamaru. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa, za mu je ƙasar Ghana. A madadin jagoran shirin daga ƙasar Kamaru, Muhammad Awul Garba, da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni ce Madina Dauda. Mu kasance lafiya.
To a gaida Madina, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, a kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Barka da warhaka.
Yawwa, barka da yawa mai gida.
To, ko da wa muke magana?
Kana magana da magaji mai lemu hain gada vinikila.
To, magaji kamar tsawon shekara nawa kai kana wannan sana'a na sai da kayan gwari?
Sana'an nan lalle na dade ina yin ta don ba zai kasa shekara 20 da suka wuce a baya ba.
To, mu dauka a tsawon shekaru da kai magaji, kamar daga ina ka taho ka zo wannan aiki misali?
Gaskiya na zo da nisa, don na taso daga jihar Sokoto ne zuwa Adamawa, na zo neman wannan abinci.
To, yanzu mu dauka wannan sana'a taka na gashi naga kana sai da wannan yalo ne? Yawa, ga yalo, kuma naga ga gurli ake kiransa. Yawa, to yanzu wannan kamar awuni mu dauka cewa misali awuni kamar nawa kake samu misali?
To, in kamar a baya ne kam wannan dai ana tallafawa, gaskiya ana samun abinci har da wani kudin magani, amma kamar yanzu tafiyar da muke yi gaskiya tsakani da Allah ana lallaba rayuwa ne, don baya wani lokaci ma baya kaiwa ce kenan ma. To, sai dai ana hakuri da rayuwa dai da yake ita aka saba, ita aka sani, an san cewa dai ba za a tabbata haka ba, Allah ya yarda dai wata ran za a samu canji.
Magaji yana da iyali?
Ina da iyalai dai kai da yawa ma.
To, kamar nawa iyali haka ake da su a nan jihar Adama?
To, iyalai ina da su yanzu haka ba za su kasa mutum 14 a gabana ba.
Kuma duka wannan sana'a ake lallaba rayuwar ake tafiya?
Cikin rufin asirin Allah, cikin ta ake lallabawa, wani lokaci ma muna dan hadawa da noma mun samu lokaci kuma da abun ya gagara ma sai mu tsaya akan sana'ar din da yake ba rasa ci da sha da na yau da gobe.
To yanzu magaji duba da cewa kace wani lokaci ma ana tashi ne hannu rabbana abubuwan ba ta mai sa abunce fa ne. To kaka kuma gida kuma ya ake kenan.
To gidan duka hakuri muke ba su saboda ai a baya sun ga canji yanzu kuma sai mu dinga kwatanta musu da baya din yanzu ma su yi hakuri don muna tsammani don ba mai fidda tsammani rabo daga Ubangiji. To ka gani shi yasa har yanzu din dai muke ta sa tsammani dai kullun a tsammanin muke kullun a tsammanin muke ana dada tsadar rayuwar kuma muna dada tsammanin cewa dai zamu warware.
To magaji mu dauka cewa iyalan nan da ka kirga mana wanda misali kace sun kai 10 shin a cikin su akwai wanda suke makarantu na boko ko dai makarantar alwaka?
Wallahi dukansu makarantar boko suna yin ta daga ciki dai na iya kokari in samu wanda za su yi koda private ne abu ya gagara yanzu haka wanda suke private din ma na gagara biya musu school fees nasu haka nake ta lallabawa dai ana manage sauran duk suna boko wasu kuma suna taba islamiyan din ana lallaba rayuwa muna ta dai fatan Allah ya kawo canji zamu canja musu suma don su samu su ci gaba.
To magaji mu dauka cewa yanzu wannan sana'a ta ka gashi dai yadda rayuwar birnin ta zama duba da cewa da abubuwa da yawa sun hawa kuma ga kayayyakin sun zama yadda suka zama kuma kace dai haka ake dalgugutawa. To magajin zai mu dauka cewa akwai wani kira ko ko wani tallafi da za a nema ga gwamnati kwa
sosai ma kuwa
to kamar wace iri?
To shine tallafin da muke nema a gwamnati muna neman taimako kaman irin ta bangaren kasuwanci mu don abinda ka sani to ta bangaren sa zaka nemi tallafi. To muna neman gwamnati ta taimaka mana da wasu koda dai bashi ne rance dai ake cewa ko to koda rance ne a ce mun same shi idan muka samu wannan rancen a matsayin mu na masu kananan masana'antu yanzu to mu muna ganin akwai hanyar da mu ma in muka je don malam Bahaushe ya ce da ruwan ciki ake jan na rijiya in muka je mu ma zamu dan janyo wani abun da zamu tallafa ma kanmu dama rashin iyawa wa malam Bahaushe ya ce wai samu yafi iyawa hawa dokin maciji in ka samu to kai ka san yadda zaka sarrafa shi dama ka iya abun. To amma kuma karanci sai yasa kana ji kana gani ka hakura da abun da yake gabanka amma in har ka samu yadda zaka tallafa ma kanka din to in Allah da kuma kana hangen wurin da in ka je kai ma zaka samu wani ma ya karu da kai na jikinka su ma su wadata wanda bai iya ba sai ya koya a jikinka wanda kuma yake koyon din sai ka kara masa basira akan abun da kai ka sani. To ka gani in ba tallafin din haka za a yi ta tafiyan din tafiyar dugu kana so ka daga wasu kai ma baka tashi ba. To yanzu kaga ba bayani dole ne sai abun nan.
To madalla muna godiya magaji.
Yawwa to madalla masha Allah.
Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale.
Nayi shirin nubin sako na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamanninta dan dubayya ka dauki alkalami zana in zaka iya fado maso ko kun baza na kosa ba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai hakuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake kai mai nisa ban san ina zan bari na nausa ga zuciya na tafadin kada in fasa ina tabe da yi karo da dan Musa yaso in dan huta ni ko na ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane yake kin yi matuwa ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yo ba tafiya nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin dadin lokacin ta yayo ban yo ba garin fulani ne adama wanyola nace amanar kyawu akai garin Yola na galuba batu garin mutanen Yola.
Da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.